Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Da fatan an sha ruwa lafiya. Yau Juma'a 31 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji cewa a kowace shekara a ranar 31 ga watan Mayu yau kenan, hukumar lafiya ta duniya ta ware domin nuna muhimmancin daina shan sigari da kuma illolin da take da shi. A jamhuriyar Niger kuma, yayin da azumin watan Ramadana ya zo ƙarshe, jama'ar yankin sun karkata ne wajen saye-sayen kayan sallah. Sannan kamar kowace ranar Juma'a, yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan sai a yara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya, ni karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban kasar Mexico ya sake maidawa takwaransa na Amurka Donald Trump martani akan barazanar da Amurka ke yi na sakawa kayan Mexico wani sabon haraji, inda shugaban Mexico din ke yin gargadin cewa neman hanyar sulhuntawa ta fi barazana amfani da matakin matsin lamba wajen warware irin waɗannan rigingimun. Shugaba Andres Manuel Lopez Obrador ya ce, na son in jaddada cewa mu ba waɗanda za a firgita da barazana ba ne, za mu bi hanyar da ta dace, za mu kuma mutunta Amurka da shugabanta Donald Trump, amma duk da haka muna ganin hanyar tattaunawa da juna ita ce mafi amfani wajen warware matsalar. Kalamin na shugaban Mexico din ya biyo ne bayan barazanar da Amurka ta yi na cewa za ta yi ƙarin kashi 5% na haraji akan kayan Mexico da ake shigo da su nan Amurka daga ranar 10 ga watan Yuni. Idan Mexico ba ta jawo bakin hauren da ke ratso Mexico suna kwararowa zuwa cikin Amurka burki ba. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta ce ta kwashe 'yan gudun hijira 149 da kuma masu neman mafaka daga Tripoli, babban birnin ƙasar Libya, inda ta kai su ƙasar Italiya don tsaron lafiyarsu. A jiya Alhamis ne hukumar kula da 'yan gudun hijirar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki waɗanda aka ceto zuwa wani guri a kusa da Rome. Waɗanda aka ceto daga ƙasashen Eritrea, Somalia, Sudan da kuma Ethiopia, a cikinsu har da yara ƙanana 65, yara 13 daga cikinsu 'yan ƙasa da shekara ɗaya ne da haihuwa. Waɗanda aka ceto sun shafe fiye da watanni a cikin wani mummunan yanayi a wasu wurare na tsara mutane a Tripoli, inda hukumar ta ce yanayin tsaro yana ƙara taɓarɓarewa sosai. Sai dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta haɗa kai ne tare da hukumomin Libya da Italiya da ta kwashe su. Ɗaya daga cikin manyan jaridun ƙasar Koriya ta Arewa ta Kudu ya rawaito yau Juma'a cewa Koriya ta Arewa ta kashe babban jakadanta na musamman a Amurka, biyo bayan kasa cimma wata yarjejeniya tsakanin shugaban Koriya ta Arewa ɗin Kim Jong-un da kuma shugaban Amurka Donald Trump a taron kolin da shugabannin suka yi a watan Fabrairu. Ba wai masu fashin baki suna shakkun Koriya ta Arewa za ta aiwatar da irin wannan na tsaftace jagorancinta ba, ko a baya ma Pyongyang ta sha kashe waɗanda a ganinta suna barazana ne da shugabancin iyalan Kim. amma jaridiyar Korea ta Kudun tana da tarihin rawaito da irin wannan lamari da ba daidai ba. A wasu lokuta ana ba da sanarwa an kashe manyan jami'an Korea ta Arewa, amma kuma daga baya sai a gansu sun bullo da ransu bayan wasu makonni ko watanni. A wannan karan jaridar Chosun Ilbo mai ra'ayin 'yan mazan jiya ta ba da rahoton cewa Kim Hyok-chol, wanda ya jagoranci tattaunawa tsakanin Trump da Kim a Hanoi, an kashe shi ne a watan Maris tare da wasu manyan jami'ai hudu waɗanda suke kula da leƙen asirin Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake na yau Juma'a ya auna wani jerin gwanon motocin sojojin kasashen waje a Kabul, ya kuma halaka akalla fararen hula 'yan Afghanistan hudu da kuma jikkata sojojin Amurka hudu. Sojojin Amurka sun tabbatar da kai wannan hari a babban birnin kasar ta Afghanistan, kuma sun ce sojojin nasu sun samu kananan raunuka amma ba su ba da wani cikakken bayani ba. Tuni dai kungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kai harin bama-baman waɗanda aka kai a wata babbar hanya da ke yawan zirga-zirga da ta haɗa Kabul da garin Jalalabad da ke gabashin ƙasar. Tana cewa ɗan ƙunar baƙin waken ya tada ɗamarar bom bama-baman ne a cikin motar da aka ajiye a kusa da gwammar jerin gwanon motocin sojojin ƙasashen waje. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan Afghanistan Nasrat Rahimi ya ce mutane da dama da suke wucewa suna cikin waɗanda suka samu raunuka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Miliyoyin mutane ne suke mutuwa a duk shekara a sanadiyar shan taba. A don haka ne hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 31 ga watan Mayu a duk shekara domin nuna muhimmancin daina shan sigari da illolin da take da shi har ma waɗanda ake busawa hayaƙin. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya jiyo mana ta bakin masana da ma waɗanda suke shan taba.
Miliyoyin mutane ne dai ke mutuwa a sabili da kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigari a kasashen duniya daban-daban. Adadinsu kuwa kamar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ya kai miliyan 6, a yanda kuma mutane 600,000 waɗanda ba sa shan taba sigari amma kuma suke mu'amala da masu shan su ma suke rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigarin. Wasu daga cikin cututtukan da ake kamuwa da su a sakamakon shan taba sigarin dai sun haɗa da cutar kansa ko kuma daji. Sai dai kuma duk da hatsarin da ke tattare da kamuwa da waɗannan cututtuka, hukumomi na bayyana fargabansu game da yadda matasa musamman mata ke rungumar wannan ɗabi'a na shan taba sigari, musamman ma dai a ƙasashe masu tasowa. To ko ne illa shan taba sigarin ke da shi ga lafiyar bil'adama? Tambayar kenan da naiwa Dr. Salisu Ibrahim.
To shan taba sigari tana haifar da cututtuka masu ɗimbin yawa a bil'adama. Na farko akwai ciwon da ake cewa COP, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Shi wani ciwo ne da ya shafi toshewar hanyar iska na da ke kai iska a huhun ɗan adam. Sannan kuma an bincike ya nuna cewa shan taba sigari yana haifar da ciwon kansar da ke shafar huhun ɗan adam. Sannan kuma kamar mata masu an gano cewa shan taba sigari ma yana da alaka da wasu nau'i na ciwon daji, ba ma kamar abin da ya shafi bangaren wajen mata.
To ko masu shan sigarin sun san cewa yau ne ma ranar hana shan taba sigarin? Ga dai abin da wani mai zukan sigarin ya shaida min a birnin Lagos.
Yes, I'm aware that today is a tobacco day for the smokers. The federal minister of health said it's dangerous to health. Smokers are liable to die young.
Yace kwarai da gaske na san cewa yau rana ce da aka ware domin faɗakar da al'umma game da illar shan taba sigari. To sai dai kuma kamata yayi su ma kamfanonin da ke yin taban, gwamnati ta hana su yin taban ta yadda amma ba za mu gani ba balle da ta mu saya.
I would say the tobacco company, they should stop manufacturing tobacco and cigarettes and other stuff.
To koya masu sai da sigarin su ma suke ji game da wannan rana.
Gwamnati ya kamata ta dauki mataki domin ta hana masu yin sigarin, ta hana masu samar da sigarin. Ta hanyar haka ne kawai da a samu ragowar mashayan sigarin.
To gwamnati da ta ƙara haraji na sigari da sauran kayayyaki dai haka. Wannan ya sa an samu kun samu ragowar masu shan sigari?
Gaskiya ba a samu ba. Hasali ma dai sai ma dai ƙara abin ƙarin kuɗin da kawai suke mutane suna ta da yin ƙorafi ne akan sigari tana ta ƙara kuɗi. Sigarin da ake saida naira 10 ta koma naira 20. Ta naira 20 sai a saida 2 naira 50. Kuma ga sigari ma ba ta samuwa inda ya kamata.
Ko a kwanan nan ma dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara haraji ga kamfanonin sigari da kuma kamfanonin da ke sayar da kayayyakin maye. To sai dai hakan bai hana 'yan Najeriya musamman ma dai matasa ci gaba da busa sigarin ba. A cewar hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya dai kimanin ƙananan yara da shekarunsu bai haura 5 ba 165 ne ke kamuwa da cututtuka da ke da nasaba da shan saba sigari a sassa daban-daban na duniya. A wata sanarwa da ya fitar wakilin hukumar lafiya ta duniya a Najeriya Dr. Moshidiso Moti ya bayyana cewa akwai nau'in sinadarai 700 a cikin taba sigari kuma bincike ya nuna cewa 69 daga cikinsu na haifar da cutar kansa ko daji. A wannan mako ne dai majalisun dokokin tarayyar Najeriya guda biyu na dattijai da na wakilai suka amince da wani daftarin dokoki da zai sa ido tare kuma da lura da yadda kamfanonin sigari ke gudanar da harkokinsu a Najeriya, abinda kuma kungiyoyin da ke yaƙi da shan taba sigari da kuma inganta lafiya tsakanin al'umma ke kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya amince da wannan doka da ya majalisar dokokin suka rattaba a hannu domin zama cikakken doka da zai tabbatar da kawo ƙarshe ko rage shan taba sigari a Najeriya. Babangida Jibrin, Muryar Amurka daga Lagos.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni.
A gaida Babangida Jibrin. Yayin da watan azumin Ramadan ya zo ƙarshe a jamhuriyar Nijar, hankalin jama'a ya karkata wajen saye-sayen kayan sallah. Duk kuwa da yadda 'yan kasuwa suke cewa akwai matsalar rashin kuɗi a hannun mutane, yayin da wasu kuma suke ƙorafin ƙarin farashin kaya. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aiko mana da rahoton.
Tuni dai kasuwanni da shaguna suka cika makili da jama'a masu sayen kayan sallah. Abdurrahman Jallo dan kasuwa ne a babbar kasuwar zamani ta Doli, ya ce babbar matsalar dai a yanzu shine rashin kuɗi a hannun mutane.
Abdurrahman Jallo, gaskiya yanzu dai farashin kayayyaki yanzu dai bandal wannan abin ya dan sauya, saboda mutane suna dan kuka kadan farashi ga babu ka ba kuɗi ne dai babu a hannun mutane, sai sa kaya ma ya dan farashin ya bambanta da na bara. Tunda bara akwai dan kuɗi a hannun mutane, zuba na babu farashin zaka je wani guri yana da dan sauki, wani guri kuma ya dan hau kadan haka.
To ya kasuwar take, mutane suna zuwa suna ciniki, gashi naga kantin naka kamar tabarfalla?
Wallahi gaskiya kasuwa ba lehi, mutane suna dan zawa kadan kadan bakin gulgudu.
Kamar wani kaya ne dauwa?
Kayan yara. Yanzu kayan yara ne kawai da na takalma, wannan shine wannan sune ake dan sayayya da
shi. Kuwa Ahmadu Baki cewa yayi rashin cinikin suna sauran kayayyaki yana da nasaba da wata shadda da ta fito, wato wadda ake ce ma barazana, ita ce ta dauke cinikin sauran kayayyakin.
Amma yanzu abin da ya hido kuwa kaman barazanan nan da kayan yara, kayan kantin nan ko kayan kulliya ma ba kaso ba suke daukuwa sosai haka.
Kamar mitace barazana?
Barazana wata shadda ce karama da aka yanzu, kuma kowa da mai kuɗi da talaka duka ita ce ake bara, ana sai da manyan shadodi sosai. To ana dan samu wani abu. Yanzu ko barazana da ka sai da komple kaza daya bai huce turamin ba ko dm sanksan, shi kuma da ba kaman bara sai ka sai da komple din na shadda jika 15, jika 14, 13 duka daga cancin gaba ɗaya bane ba.
Duk kuma da matsalar farashin da 'yan kasuwar ke kokawa da su, sun sassauta don samun masu saye duk da hauhawan da kayayyakin suka yi. Jama'a dai na ta kara kaina.
Sunana Isa Bunya. A farashi an samu canji ma, tun da yanzu kowa yana so ya farashi mai kyau wanda dan gobe kiran ya komo ne. Yanzu guri 'yan kasuwa nan na da a yi tsada kan wasu abubuwa duka an bar shi, kowa ne iya neman kiran a yanzu, kuma ga sabo kasuwa haka.
jama'a kuma suna zawa suna
a jama'a gaskiya ba alihi tunda ba ya tsammana haka ba saboda Allah wannan kasuwa tunda wannan shine dai sallah ta farko da muka yi cikin kasuwa
sunana Abdul Salam ina sai da kayan yara matasa ina sai da shaddoji ne haka yan matasa kamar masu rage irin na 300 jika da 50 jika biyu haka
ne kasuwa
ne a yanzu kasuwa alhamdulillah kasuwa alhamdulillah kasuwa gaskiya alhamdulillah akwai
ciniki wannan riga nawa kake saida ta
wannan riga ina saida ta 300 ina saida ta jika da 50
ga kuma abin da wasu da na samu a kasuwa da suka zo sayan kaya ke cewa
salamu
alaikum salamu ta gaki a kasuwa
eh na zo sayan takalma da atamuhi na da suka saya da hwari na siya dan rage kadan amma na yanzu akwai dan tsada-tsada
an ƙara kuɗi ke
an ƙara kuɗi
ne sha atila wallahi ni dai abin da ya kawo nan ga kasuwan nan in sai kana masu kyau na saya na saya rob ita doguwa baka eh na saya takalmina na saya sauran abubuwa dai da dama duka na saya
yanzu a shirye kike sallah an tazo
a shirye nake ko gobe a ce sallah ci
sai na dace Ibrahim wallahi na zo sayan kayan sallah le shida tamfa
kin saya ko
na saya
yaya da tsada ko ko ba tsada
wallahi da tsada wajen shika 13 na saya takalmi shika 3 da rabi
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
a gaida Tamar Abari. Masu sauraro yau fa kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kira daga jihar Katsina. Assalamu alaikum da wa muke magana?
Wa alaikum salam. Daga Umar ne daga nan cikin garin Katsina.
To Mallam Umar muna jin ka.
Ra'ayina ina kira ga shugabanni sababbi da su duba halin da talakawa ke ciki a ƙasar nan don su kyauta ta musu. Ra'ayina kiran ka ta talaka.
To mun gode Mallam Umar. Yanzu mun sami kira daga jihar Sokoto. Da wa muke magana?
Mutari Karayen Sarki.
To muna jin ka Mallam Mutari.
To abinda a kira gare ni.
Eh.
Muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. Don Allah ya taimaka ya duba dajin mu wallahi akwai matsala tsaro.
To Mallam Mutari godiya muke masu sauraro kada a manta ya kufa a bude take za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku yanzu mun sami kira daga jihar Katsina da wa muke magana
kuna magana da Umar Makeri
to muna jin ka Umar Makeri
fatan alheri ne nake maku
to mun gode Mallam Umar
to masha Allah a sha ruwa lafiya
to mun gode Mallam Umar masu sauraro kada a manta lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655 mun sami kira daga jihar Yobe da wa muke magana
kana magana daga Port Harcourt
to muna jin ka
a insha Allah kana kawa a yanzu manoma sai a ida arhar amfa ciki noma
to mun gode yanzu mun sami kira daga jihar Delta da wa muke magana
assalamu alaikum kuna magana da Muhammadu Hannafi dan Niger mazaunin Delta State Najira Wori
to Muhammadu Hannafi muna jin ka
To shawara ta ga sabbin shugabanni da Najeriya gaba ɗaya hada hukumomi a riga kyauta talaka, kuma wannan sabbin hukumomi da aka sama Najeriya kan shugabanni da aka rarrar da shi ba da muhimmanci akan tsaro. Arika ta sai a talaka yanzu ga sallah ta zo wasu kayakin duk a dama wani talaka ba zai iya sayin shi ba.
To mun gode Malam Muhammadu. Yanzu mun samu kira daga jihar Jigawa, da wa muke magana?
Muna magana da Sabo Tudu na magarin Ilaka kuma jihar Jigawa.
To muna jin ka Sabo.
To abinda zaki a shugaban kasa da ɗan lokaci zan mariya taimaka, talakawan Najeriya suna cikin wani hali ga yunwa ga ba ana fama da talauci, ya duba abinda talakawan Najeriya suka ma do'a do'a na da fatan Allah sa ya gani.
To mun gode Malam Sabo. Yanzu sai jihar Kano, da wa muke magana? Wa alaikas salam.
Harisu Abdullahi.
To Harisu Abdullahi, muna jin ka. To Malam Harisu, godiya muke yi. Masu sauraro, kada a manta lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta a sa alamar ƙari. Yanzu mun koma jihar Neja, da wa muke magana?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula, muna jin ka.
To gaskiya ni alhamdulillah zan ce saboda abin da ke kasancewa Najeriya, waɗanda aka rantsar tun daga shugaban ƙasa har zuwa gwamnoni har zuwa 'yan majalisu, to tunatarwa da zabi masu, to suna fara cewa akwai 'yan da yake tun zamanin Obasanjo suke ainihin wannan gwamnatin, amma a kan rashin adalcinsu ba su sake komawa ba. To su ma wa'inan da aka rantsar don saboda haka su tsaya mutane aiki, in ba haka ba yadda wa'yancan ta kasance da su, su ma za ta kasance da su. Abu da nake tafi da shi kenan yau.
To mun gode Ibrahim mai wankin hula. Yanzu sai jihar Kaduna, da wa muke magana?
Hajjia barka da aiki.
Yawwa barka dai.
Sunana Murtala ne, ina kiranku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, muna jin ka.
To madalla. To Hajjia, gaskiya muna ƙara kira ga su jami'an tsaronmu na Kaduna, mun san suna iya ƙoƙari, musamman sabon commissioner nan da aka kawo mana yana ƙoƙari, kuma dukkansu dai suna ƙoƙari, amma daga cikinsu mun sun san su kansu akwai wanda ba su aiki kan daidai. Akwai wani ɗan jarida mai aiki a Freedom Radio wanda ɗazuma sun yi fira ashirinsu na kowane gauta cewa ran da ake rantsar da mai girma gwamnati sun keta mai haddin shi daga cikin jami'an tsaron 'yan sanda. Muna fata su san cewa fa garin Kaduna gari ne na wayoyi masu ilimi, duk wani ɗan sanda ko jami'insu zai kawo maganan ƙabilanci ko cin wani zarafin wani ƙabila ko na al'umma, ya kamata su cire shi a Kaduna su kai shi can mai duguri koyo bai je ya san inda ake rikici, ya san inda cewa shi ba an kawo shi farin hula ya dinga musu katsalandan ba ne. Da fatan za su gyara wannan tsari, Allah sa tashi lafiya.
To mun gode Murtala. Yanzu sai jihar Jigawa, da wa muke magana?
Salamu alaikum, ni ne Habu Dingan Allah Garno daga karamar hukumar Mai Gasari.
To Habu Dingan, muna jin ka.
Yawa, abinda muke muna godiya kuma muna jin daɗi, kuma muna addu'a kuma da wannan sabon sarakuna da aka rantsar su Buhari, Ubangiji Allah ya ƙara ba su jagora su aiwatar da aikin da suke, saboda mu muna jin daɗin mulkin Buhari 100%. Allah.
To Malam Habu, godiya muke madalla da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muna ci a ƙarfe 4 na yamma da minti 54. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta matan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Uyanso ta fara wani shirye-shirye na halartar gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da za a gudanar na mata a ƙasar Faransa ranar 7 ga watan Yuli 2019. Handa za a fara gubzawa da kasashen da suka samu nasara. Hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru FIFA ita kuma yanzu haka ta fitar da cewar ranar 12 na Mayu ne za a fara cin kofin ƙwallon ƙafa na zakarun wani na gwanaye na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. A ga cewa kowace club ce za ta dauki kofin. Sai kuma sakamakon gasar da ake gudanarwa na Elite One din ƙasar Jamhuriyar Kamaru an yanzu haka a wannan makon dai club din Cotton ta Birnin Garwace take kan farkon allon da maki 29 sai kuma yi mata ta biyu ita ce club din Dragon ta Birnin Yaounde da maki 26 haka zalika ta uku ita ce club din Apeges ita kuma da maki 20 sai kuma yoya Ajimba anda zaka club din Fuce ita ce ta farko akan allon da maki 28 sai ta biyu kuma ita ce club din Stade Rennais da maki 26 ta uku ita ce club din EMS ta Birnin Lum da maki 22 ita kuma Mahama Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru.
To albarkacin azumin watan Ramadan ga wannan sakon.
Sunana wa Musa Salisu Bauchi. Tasirin da gaskiya azumi yake a rayuwa na shine ya sak azumin Ramadan gaskiya mutum zaka koda baya yawan karanta Al-Qur'ani. A watan Ramadana to za ka ga yana karfafa yawan karanta Al-Qur'ani kuma dukkan shedanu Allah ya tsarkake su shi yasa muke samun daman mu yi abubuwan alheri a cikin watan Ramadana. To a wannan lokacin kan gaskiya za ka ci gidaje da yawa za ka gabata kallon fina-finai ko jin waka. Za ka ga dai ko ana sauraron tafsirai kuma mun gode wa Allah ne gaskiya abocin nan kan za ka gidan rediyo sun kwana. Suna saka tafsirai da abubuwan da suka kamata ba su saka abin da bai kamata ba a gidan rediyo. To irin haka dai zabijir za ka ya ini yana jin irin waɗannan abubuwan to kuma yakan amfani da su sosai sosai. Saboda akwai abin da yake shiga maka duhu wani lokaci ba za ka samu ka je ka yi tambayi wani malami ba. Sai dai ka yi a tafsir ɗin za ka ji bayanin yadda abin ne. To gaskiya azumi watan Ramadana wata ce mai talala kuma muna samun abubuwa alheri sosai a cikin.
To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaici.
Shugaban kasar Mexico ya sake maidawa takwaransa na Amurka Donald Trump martani akan barazanar da Amurka ke yi na sakawa kayan Mexico wani sabon haraji da shugaban Mexico din ke yin gargadi cewa neman hanyar sulhuntawa ta fi barazana amfani da matakan matsin lamba wajen warware irin waɗannan rigingimu. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta ce ta kwashe 'yan gudun hijira 149 da kuma masu neman mafaka daga Tripoli babban birnin ƙasar Libya inda ta kai su ƙasar Italiya don tsaron lafiyarsu. Ɗaya daga cikin manyan jaridun ƙasar Koriya ta Kudu ya rawaito yau Juma'a cewa Koriya ta Arewa ta kashe babban jakadanta na musamman a Amurka biyo bayan kasa cimma wata yarjejeniya tsakanin shugaban Koriya ta Arewa ɗin Kim Jong-un da kuma shugaban Amurka Donald Trump a taron kolin da suka gudanar watan Fabrairu. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake na yau Juma'a ya auna wani jerin gwamman motocin sojojin kasashen waje a Kabul ya kuma hallaka akalla fararen hula 'yan Afghanistan hudu da kuma jikkata sojojin Amurka hudu. Sojojin Amurka sun tabbatar da kai wannan harin a babban birnin kasar ta Afghanistan kuma sun ce sojojin nasu sun samu kananan raunuka.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Chan. Ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.